Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin na gari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An damke wani da ake zargi dangane da mummunan harbin nan da aka yi a wani dandalin saye da sayarwa a jihar Washington ta arewa maso yammacin Amurka, a cewar babban jami'in 'yan sandan sintiri Saja Mark Francis a jiya Asabar ta kafar Twitter. Ba a yi wani ƙarin bayani ba nan take. Ya halaka mutane 5, hudu mata kuma da wani namiji. Da daren ranar Juma'a a harbe-harben na dandalin cinikayya na Cascade da ke Burlington, mai tazarar kilomita 100 daga Seattle. Tun da farko, 'yan sanda sun buga hoton maharin a kafafen sada zumunci, yayin da suke tafarautarsa dangane da harbe-harben da ya yi a kantin Macy's. Da yake jawabi a wurin bikin kaddamar da wata sabuwar cibiyar adanawa da baje kayan tarihin Amurka, wadda za ta fara ja'a ga tarihin Amurkawa baƙaƙen fata, shugaban Amurka Barack Obama ya ce tarihin baƙaƙen fatan wani ginshiki ne na tarihin Amurkar kanta tun daga zamanin waɗanda suka kafa ƙasar. Mun fahimcewa da labaran da suka shafi miliyoyin wasu mutane waɗanda suka gina wannan ƙasar kamar sauran, a cewar Obama. Obama, wanda wani sa'in sai da ya yi ta ɗan goge ƙwalla, ya yi nuni da alfanu da kuma haɗarin da ke tattare da zama baƙar fata a Amurka, kama daga zamanin bauta da wariyar launin fata na Jim Crow zuwa zamanin 'yancin kaɗa ƙuri'a da kuma zaɓen baƙar fata na farko shugaban ƙasa. Mufa ba wata ɗawainiya ba ce ga Amurka, ko kuma wani lahani gare ta. Amurkar ce mamu, kuma abinda wannan cibiyar kayan tarihin ke bayyanawa kenan. Abinda Obama ya gaya wa dubban mutanen da suka taru a wurin wannan biki na dandalin taro na ƙasa kenan. To, karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hoton bidiyon da 'yan sanda suka fitar a garin Charlotte na jihar North Carolina jiya Asabar na nuna arangamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da Kate Lamont Scott, wani baƙar fata ɗan shekaru 43 da haihuwa da aka bindige har lahira ranar Talata, al'amarin da ya janyo zanga-zanga a birni mafi girma na jihar ta North Carolina. Jiya Asabar aka saki hotuna 2 daga kamarorin da aka makala jiki da kuma na gaban mota na 'yan sandan da suka yi arangamar da Scott. An saki hotunan ne bayan masu zanga-zanga sun shafe kwanaki suna kiran da a nuna ma jama'a hotunan. Ɗaya daga cikin hotunan bidiyon na nuna Scott na fitowa daga cikin motarsa, sannan yana juyawa ta hagu. Lokacin da ya tsaya na tsawon kimanin daƙiƙoƙi 3 kafin a harbe shi ya faɗi har ƙasa. Bidiyo na 2 kuma bai nuna abin da ya faru kafin aka ga Scott a ƙasa ba. An goge muryar da ke wannan bidiyon a daƙiƙoƙi 23 na farko. Shugaban 'yan sandan Keir Putnam ya gaya ma manema labarai cewa jiya Asabar ɗin 'yan sanda sun kuma yi imanin cewa sun ga Scott riƙe da wata bindiga, don haka sai suka yi yanke shawara cewa haɗa wiwi da bindiga haɗari ne sosai ga jama'a. Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ya yi matuƙar takaicin abin da ya kira faskarar yaƙi mai tayar da hankali a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar Siriya, da shaidu suka ce sojojin Siriya ne da Rasha da na Rasha masu mara musu baya ke iza wutar. A wata takardar bayani jiya Asabar, ban ya kuma caccaki al'ummar duniya yana mai bayyana al'amarin da wata bakar rana a kujerin da duniya ta yi na kare farar hula a kasar ta Siriya. Bugu da ƙari ya yi kira ga manyan ƙasashen duniya da su aika da saƙo baro-baro cewa ba za a lamunta da amfani da munanan bama-bamai da kuma waɗanda ake kira bama-baman ragargaza mafakar ƙarƙashin ƙasa ba. A wani al'amarin kuma na daban, wata gamayyar ƙungiyoyin agaji a Siriya ta yi gargaɗin cewa babu yadda za a yi wata yarjejeniyar tsagaita wuta mai tasiri a wannan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita matsawar aka bar sojojin Siriya masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da kuma na Rasha masu goya musu baya su rinƙa kai hare-haren bom suna jefa farar hulan Siriya cikin yunwa tare kuma da ƙuntata musu babu gaira babu dalili. Hukumomi a ƙasar Iraki sun ce wani harin da aka kai wani wurin duba ababen hawa da ke lardin Salahuddin ya halaka mutane aƙalla 12. Jami'ai sun ce mutane aƙalla 23 sun samu raunuka a wannan harin na ƙunar baƙin wake da aka kai da safiyar jiya Asabar. Babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan harin na bama-bamai, to amma a baya ƙungiyar ISIS ta sha ɗau alhakin kai makamantan harin. Hillary Clinton da Donald Trump za su ɗan dakatar da shirye-shiryen da suke yi na wannan ƙarshen makon na wato muhawarar da za a yi gobe dangane da zaɓen shugaban ƙasa da ke tafe don su gana a lokuta daban-daban da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin jihar Kaduna ta kafa dokar da za ta hukunta iyaye da suka ki saka ƴaƴansu a makaranta. Saboda haka wakilin sashin Hausa Iliya Kure a yankin ya nemi jin ra'ayoyin wasu ƴan jihar kan wannan mataki.
Gaskiya abu ne mai kyau kowa ya yi karatu. An in gwamnati ta dauki wannan matsayi, ni ina goyon bayan gwamnati akan wannan matsayi. Don gaskiya in ba da karatu ba, in dai har muna maganan cewa ƙasa nan za ta yi girma, ƙasa nan za ta iya ta zama daya daga cikin ƙasashe na duniya, dole ne sai da karatu, sai da makaranta. So duk wanda bai sa danshi ko diyanci a makaranta ba, na gan yana cuta diyan ko dan, don ba zai yi kyau ba. In dai har muna gadara da ƙasa mu yanzu, muna gadara saboda waɗanda sun yi ilimi ne, su ne suna kan gaba. In dai har baka yi ilimi ba, to gaskiya ne ba abin da zaka iya shiga cikin mutane ko ƙasashen waje ka iya yin wani abu. So na goyon baya dari bisa dari cewa kowanda iyali su gan yaransu sun yi makaranta.
To ni dai na ji zancen da ake yi da cewa gwamna ya ce duk wanda bai a wannan wata da za a koma, wanda bai mai da yaran shi makaranta ko ya tura su makaranta ba, za a kama shi kai shi gaban hukuma za a yi. To ni hakika ina da cewa shi gwamnan karan kanshi ya san da abin da yake ko dai da cikin dokan kasan abin yake. Amma mu ko muna da matsala guda daya, wani lokaci mun kai yara makaranta sai a ce numbai yaran da ake bukata a dauka a makarantan ya riga ya cika. Dalili abinda gwamnati suka bayar saboda a kula da ƴaƴan nan ya riga an kai namban da ke a ciki. To yanzu a makarantun gwamnati muna da bukatar da ya wanda ke da damuwa mu shine ba su sa abinda ya kamata da yara su ake bukata domin a ba ma yaran nan ilimin da ya kamata ba. Muna tunanin a wannan lokacin abinda gwamna ke yi mu a gurin mu ba adalci bane kuma ba taimako bane. Domin idan taimako ne, bari a gyara makarantun a mai da su inda ya kamata a kai yaran. in kuma an kai yaran an tabbata ba za mu kai yara ba za a ce mana cewa numban yara da ake bukata ya riga ya cika ba
mataki daya wato shine dama a ce din akwai makarantan akwai isassun makarantu akwai makarantu a ko ina akwai isassun azuzuwa akwai infrastructure ba wai ya zamana a ce ka ce yaro a ce a je makaranta amma yaro sai yayi tafiyan wata kila kilomita 1 daga gidansu kamun ya kai makaranta ba ko kuma misali akwai yara 200 a kauyen nan wanda sun kai su je makaranta amma makarantar da yake kauyen nan yara 50 kawai zai dauka to kaga sauran yaran sai dai ko su zauna a kasa ko su je makaranta haka wanda a wannan kuma za a ƙara samun matsala ko kuma ba access ba hanyar da za a je makaranta to irin wayannan abubuwan duk ya kamata na san gwamnati tana kokari ta ga an yi improving infrastructure a makarantu na Kaduna state amma irin wayannan abubuwan duk ya kamata a bin duba a gani inda ba makarantu ko da yake na san primary school wani abu ne wanda ko san ko wani yanki zaka ga akwai amma akwai wani dan matsala matsalan ko shine zaka ga primary school din akwai shi amma bai fi aji biyu ba wani lokaci akwai inda muke zuwa muga makarantan azuwa biyu ne kawai a whole yake sabin whole community din akwai wanda zaka je ka ga ba kujera ko daya akwai wanda zaka ga ma kwanan duka ya yaye to a irin lokacin ruwa ta ina zaka ce yaro ya je makaranta akwai kauyen da ba su da makarantan wata kila sai sun tsallaka ruwa a irin wannan ta ina zaka ce yaro dole ya je makaranta to irin wayannan abubuwa duk ya kamata a duba su a tabbatar an yi putting in place mun san yanayin da kasan mu yake ciki mun san challenges din da ake facing but education is a priority kuma na san priority ne na wannan gwamnatin so muna fatan duk wayannan abubuwan da zai sa ba za a samu ci gaban wannan udiri da suka dauka ba za a yi kokarin a ga an magane shi
an jima kadan za mu kawo muku ra'ayin wata shugaba a jami'ar jihar Nasarawa kan batun wannan doka Yanzu sai jihar Katsina inda sashin kula da ilimin diya mata da ci gaban yara zai fara tantance waɗanda za su ci gajiyar shirin tallafi mai sharadi inda ƴan mata kusan 5000 za su amfana. Mai bayo gwamnati jihar shawara kan harkokin ilimin diya mata Hajiya Binta Abba Dutsima ita ta bayyana ka tattaunawa da tayi da Zaharuddin Sani Funtuwa.
Kai ba gwamnatin jihar Katsina shawara a bangaren ilimin yaya mata da ci gaban yara Hajiya Binta Abba Dutsima ta ce nan ba da dadewa ba iyaye za su fara karbar kudin tallafi mai sharadi dan ci gaba da tallafawa karatun yara
bari su insha Allah za a yi na tallafin nan da ake bada na 5000 da conditional cash transfer to yanzu federal government ta shigo ciki za a zo a tantance waɗanda su ne mabukatan wannan tallafi da za a ba
da kawo mun ga an yi musu kana hukumomi ne ka cukan yanzu a shirye kuke duku karada dukkan fadin jihar nan ta Katsina
sauran 24 local government wanda ba a yi ba da ma 9 local government din wadanda aka yi duka za a hada yanzu za a yi ina insha Allah more than 5000 yara za su benefitin daga wannan program din kuma banda taimako da yanzu ke yi ko kuma za a yi ma mata iyaye mata domin idan iyaye mata suka samu tallafi to za su iya kai ƴaƴansu makaranta dama yawanci zaka ga talle da ake sanyawa iyaye mata da suke sa ma'ayan talla saboda rashi majority of mazan mu dinnan zaka ga wasu in ba su da aikin yi sun sakan ma iyayen hidima baki daya dole uwa mace ita ce take ta haƙilan yanda za ta ciyar da yaran da sauransu yanzu federal government da Katsina state government za su yi hadin gwiwa domin a samu za a bada iyaye mata banda 5000 din ma na wannan za a ba ai yanzu 5 program intervention ne da za a yi da federal government da state government hawans
haja wannan albishir da kika yi ma iyaye na za a tallafa musu kamar da aka ce a baya wannan shirin tallafi mai sharadi watakila su iyaye da da suka kuma an tsaya yanzu kuma gashi an kawo musu albishir kana ga wannan albishir zai zo nan da wani dan lokaci ne koko sai dai an gama shirye-shirye
eh insha Allah ba da daddewa ba zai zo domin insha Allah muna sa ran nan da sati biyu in Allah ya yarda za a zo a tantance ainihin bukatan wannan tallafi to daga baya an gama tantancewa insha Allah na san cewa za a zo a ci gaba da bada wannan taimako da za a bada domin su mata su tsaya da kawunsu ba ma wai mata kadai ba wannan taimako zai zo har da matasa waɗanda suke yin ƴan ƙananan sana'o'i kamar kaga zaka ga wasu matasan mu suna dan sai da dan katin waya suna da dan ƙananan kiosk a bakin hanya abubuwan da ke ciki ba taka karya ba to har da irin su waɗannan matasa za a ba mu wannan tallafi
ta ce akwai wani shiri da suke gudanarwa a kwalejin ilimi ta Isa Keta dake Dutsen ma da suke zabo dalibai na yankunan karkara suke ba su naira 50-50 domin wata yarjejeniya idan suka kammala su koma garuruwan su koyar da yara a can
akwai program wanda aka yi wanda ake ba ma yara mata wanda ake dakuwa vulnerable daga ƙauyuka wanda ake ba ma tallafi na 50,000 domin su samu ci gaba da ilimi na gaba da secondary
kamar kina nufin irin matan nan da ake ba wata kudinmuwa wata scholarship na 50,000 a kwalejin Isa Keta dake Dutsen ma
shine wanda ake yi wanda suke karatu a Isa Keta College of Education Dutsen ma wanda yanzu kuma da hadin gwiwa na federal government da Katsina state government cewa da man za ta habaka ilimin kuma ta taimaka ma su masu NCE da diploma da masu degree waɗanda suka gama ba su da aikin to kaga mun fidda yara waɗanda suke Isa Keta College sun fi dalibai 1,000 waɗanda muka ba ma tallafin nan suka samu karatu na NCE to yanzu duk mun sanya sunayen su akan waɗanda za a ba taimako na aikin nan da za a yi dauki teachers inda daman fannin su ne da suka karanta NCE suka yi the majority of them sun yi kan education
Hajiya Binta Abba Dutsen ma ta ce gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari na ba su goyen baya domin ci gaba da ilimin yara mata a jihar ta Katsina
akwai abubuwa da yawa wanda wannan department tamu take domin kawo ci gaba na ilimin yara mata kuma mai girma gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari yana iya kokarin ganin cewa duk wani abin da zai sanya a samu ci gaba na ilimi na yaya mata yana ba mu goyen baya da encouragement da yanda za a yi a samu kwarin gwiwa da a samu abin da ya kamata na ci gaban ilimin yara mata misali akwai wani program da muke yi wanda muke zabo yara kanana daga shekara 9 zuwa 15 muna ba su training na koyan sana'o'i na hannu suna koyan yanda ake yin irin su donut yin cake yin sarka haka da yan kunna da yan jikuna da takalma wanda a ciki zaka ga yaran idan suka koma gidajensu suna koya ma iyayensu mata sanda muka yi wannan iyaye mata da yawa sun fito suna godiya a gidan radio da sauransu suna yin godiya domin abin yana ƙara ma ƴaƴan ƙwarin gwiwa na yanda za su tsaya da ƙafafuwansu har tare ma da iyayensu wannan program shine wanda ake ce ma holiday camp muna kamfin yaran for 5 days a koya musu yanda ake wannan sana'o'i
shi dai shirin tallafi mai sharadi wani shiri ne da gwamnatin jihar Katsina ta tsoma kanta domin tallafa ma iyaye musamman waɗanda suka fito a yankunan karkara domin kaucewa tallace-tallace da suke dora ma yaransu zuwa maida su makarantu domin su samu ilimi gwamnatin jihar dai tare da haɗin gwiwar wasu kungiyoyi na duniya suna tallafa ma iyaye da naira 5,500 a kowane wata inda suke amfani da wannan 5,500 don siyo ma ƴaƴansu littattafai da fensura da dai makamantansu Zaruddin Sanufin Tuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya
Wasu rahotanni daga Najeriya suna nuni da cewa sabon manhajar karatu da aka fara aiki da shi shekaru 2 da suka wuce na fuskantar matsaloli da suka hada da rashin wayar da kai ga waɗanda shirin zai amfana da masu tafiyar da shi wasu suna sukar yawan sauye-sauye ga manhajar ga rahoton da Lawal Sani Kona ya hada mana kan wannan batu
Ranar 4 ga watan Agustan shekarar 2014 Najeriya ta sake manhajar ilmin ta gyaran fuska wanda aka kaddamar da wannan gundi Professor Godswill Obioma na cibiyar nazari bisa ilmi NERDC yace an yi wa manhajar ilmin gyaran fuska ne da niyyar inganta ilimi amma wasu masana na ganin har yanzu da sauran aiki a ganin su an yi gaggawan kaddamar da manhajar ba tare da horar da malamai yadda za su bi ababe da sabon tsarin ya tanada ba na sadu da Mr. Diaz Gado malami a kolejin ilmi dake Zin cikin jihar Taraba
Sometimes the curriculum
wasu lokuta akan tsara manhajar ne ba tare da an zagaya makarantu an ga zahirin gaskiyar yanayi da makarantun ke ciki ba akwai karancin waɗanda za su aiwatar da manhajar duk da haka sai a ci gaba a kirkiro sabo yayin da aka gama sai kaga babu masu aiwatar da tsarin Yana iya yiwuwa babu kwararru ne ko ma'ai watsi da tsarin ajiye shi gefe guda. Akan kuma yawaita sauye-sauyen waɗanda ba su dace ba. Muhimmin abu shi ne mu riki tafarki guda na wani zangon lokaci. Muna cewa a gabatar da wasu sabbin harsunan koyarwa, harsuna daga al'ummanmu, kuma ba mu da rubutacciyar kundin irin waɗannan harsuna. Amma ana cewa makarantu su karantar da yara a harshen al'ummansu. Babu waɗanda aka horar cikin malamai ta fannin koyar da waɗannan harsuna. Akwai kuma masu ra'ayin bai kamata ana yawan canza manhajar ilimi ba. Amma Dr. Chris Amuchi na Jami'ar Jihar Taraba ya ce dama akan tsara kowace manhaja ce don ta tafi daidai da takun zamaninta. Canza manhajar ilimi ba ta da wata aibu, don dama akan tsara manhajar ilimi ne da niyyar sauya ta daidai da yadda zamani ke tafi. Matsala da muke da shi shi ne malamai a yanzu ba su da isasshen horarwa wurin aiwatar da abubuwa da manhajar ta tanada, domin sun riga sun saba da tsohuwar manhajar. Kuma canza manhaja yana da alaka da bunƙasar ayyukan ilimi. A game da rashin fara amfani da wannan manhaja bai ɗaya, kama daga makarantun birni zuwa ƙauye da kuma makarantu mallakar gwamnati da kuma masu zaman kansu. Ga abin da Chris Amuchi ya ce, za ta janyo cikas ga harkar yaɗa ilimi, za ta kuma janyo naƙasu ga darajar sani. Domin akan gudanar da manhaja ce bai ɗaya, kaga a wasu wurare an fara amfani da manhajar kana wasu ba a fara ba. Ka sani dukkan ɗalibai za su ɗauki jarrabawan nan ne lokaci guda, irin su jarrabawar gama sakandare da kuma jarrabawar shigar jami'a. Wannan zai janyo yara da yawa su faɗi jarrabawarsu. Babu shakka wasu sassan sashen manhajan za su ɗauki lokaci kafin su tabbata. Alal misali, darasin kwamfuta a makarantun ƙauyuka, inda ba ma wutar lantarki ballantana na'urar kwamfutar. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Mataimakiyar shugaban jami'ar jihar Nasarawa kuma ƙaramar farfesa a fannin addinin Islama Sa'adatu Liman ta ce dokar da za ta hukunta ko kuma dokokin hukunta iyaye da suka ƙi kai 'ya'yansu makaranta za su taimaka. Duk da haka ta ce akwai buƙatar hukumomi su ƙara bincika dalilai da suke hana wasu iyayen saka ƴaƴansu a makaranta. Da farko dai ta yi magana ne kan hali da ilimi ya shiga a Najeriya.
Magana harkan ilimi a Najeriya, haƙiƙa an samu ci baya sosai a baya, amma dai yanzu nan gwamnati tana ƙoƙari ta ga cewa ta sa matakai wanda za su farfaɗo da yanayi na ilimi. Kamar idan aka duba za a ga cewa ana ƙoƙari a dawo da teachers abin nan education, wanda da grade 2 education, wayansu suna ganin kawar da wannan grade 2 education shi ya kawo koma bayan ilimi. Sannan kuma wayansu suna ganin yanayin malamai su ne ba sa sa hankali a koyar da ɗalibai da kyau, wanda kuma yanzu nan kamar yadda muka sani wannan gwamnati tana ƙoƙari ta ga cewa kowane ma'aikaci ya sa hankali a aikinsa kuma yana samun necessary training ɗin da ya kamata saboda ya samu ƙwarewa a wannan fanni nasa na aikinsa. To ina ganin dai ga waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka yanzu nan za a samu cigaba a ilimi, insha Allah za a samu canji alamarin yanayin ilimi din.
Haka. Ɗaya daga cikin wasu matsaloli da ake fuskanta a harkar ilimi a arewaci, musamman arewacin Najeriya, shine ilimin mata. Gashi kin zama muƙaddashiyar ko kuma mataimakiyar shugabar jami'a baki ɗaya. Shin yaya ci gaban ilimin mata a arewacin Najeriya?
Alhamdulillah, kamar a yanzu nan gaskiya mata suna karatu a bisa da. Don idan dai ka duba ko da baka misali da su jami'o'i ne, a da ba za ka samu mata da yawa arewa suna karatu a jami'a ba. Idan matan suka fara daga primary school, to idan suka zo secondary school za ka ga cewa idan ka duba overall enrollment za ka ga cewa number matan ya ragu. Daga secondary school kuma in suka zo jami'a za ka sake samun number matan ya ragu. To amma yanzu alhamdulillah number mata da ake samu suna tafiya higher education yana ƙara yawa. mafi yawa matan zaka ga cewa yara kanana ne suke tafiya university, saboda haka kafin a ce ma an yi maganar aure sun riga sun kai matsayin university, har kuma sun kai kusan kare university tukunna kafin ai aure, wa'ansu da yawa kuma sai sun kare. To amma duk da haka ma ana samun wa'anda suke ma university suna da auren su kuma suna karatun, saboda haka gaskiya an samu ci gaba sosai a maganar makaranta ta mata yanzu nan a arewacin Najeriya.
Amma Professor Sa'adatu, na ziyarci jihar Kujiyar Nasarawa ba da jimawan nan ba, yawan maza da yara mata da maza da suke tallace-tallace suna da yawa ainu, da kuma barace-barace. Me kike gani ke sa ha yanzu ake samun yara da zaka yi kamata a ce an gansu suna makaranta sai a gansu suna tallace-tallace, maza ne ko mata?
To gaskiya ba za a cire maganan yanayi yanda kasa ta samu hali da kasa ta samu kanta a ciki ba. Idan mun duba za mu ga cewa mutane da yawa suna fama da rashi. Idan ka binciki mafi yawa waɗanda suke tallace-tallacen nan da sauransu, za su ce maka ba su da kuɗi ne da za su sa ‘ya’yansu a makaranta da dai sauransu, duk da cewa an ce education free ne. Amma za ka ga cewa siyan littattafai, siyan takalma, siyan uniform da kuma sauransu duka dai, da kuma ɗan school fees da ba a rasa ba, duka dai mutane suna biya. To kuma waɗansu idan kai musu wannan magana sai su ce waɗannan ma abubuwan ba su da halin da za su yi, saboda haka shi yake hana su sa ‘ya’yansu a makaranta. Kuma duk da cewa mun ce an samu ci gaba a enrollment din mata a makaranta, duk da haka dai har wa yau akwai ƴan kalilan wa'anda su suna ganin ba amfanin su sa ‘ya’yansu a makaranta. To har yanzu dai ana nan ana yakin, ba a daina ba, kuma ana samun ci gaba da haka din.
Akwai jihohi da suka bullo da dokoki na hukunta iyaye da ba su kai ‘ya’yansu makaranta ba. Na san Kaduna ta yi haka, na san Sokoto ta yi haka. Me ra'ayinki kan haka, wannan zai taimaka?
Alal haƙiƙa zai taimaka, amma kuma gaskiya abin da zai taimaka shi ne maganar hukunta iyaye da ba su sa ‘ya’ya a makaranta ba, ba shi ne ba tukun. Afin farko za a duba halin da iyaye ke ciki. Kamar inda na ce matsala ta yi yawa, iyayen da ba su da abincin da za su ci, ina suke maganan tura ‘ya’ya makaranta? Wa'ansu iyayen in ka basu kuɗin da za su siya ma ‘ya’yansu uniform da littattafai da sauransu su je makarantar ma ba su da shi. Abincin da ‘ya’ya za su ci da safe su tafi makaranta ba su da shi. Shi ya sa za ka ga cewa wa’yansu idan dai aka samu dabaran cewa a ringa ciyar da ‘ya’yan a makaranta, to sai ka ga yana jawo hankalin mutane suna tura ‘ya’yansu makaranta ba don komai ba saboda rashi. Akwai wa’yansu wuraren da ‘ya’yan idan dai abin da suka ci ɗin nan wa’yansu har za su ɗauka su kai gida su kai ma iyayensu. To saboda haka ka ga akwai factors da yawa, abubuwa da yawa da yake ya tattaru ya sa rashin zuwa mutane makaranta. Ba wai maganan gwamnati sa doka cewa kawai duk wanda bai kai ‘ya’yan shi makaranta za a hukunta shi ba. Lallai gwamnati ta koma kuma ta sake dudduba menene factors din da yake hana iyaye kai ‘ya’yan makaranta tukunna, ta magance waɗannan factors din kafin a ce za a sa doka. In ba haka ba, doka ba za ta yi aiki da kyau ba gaskiya.
Da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yadda sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali Zandakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labaran duniya.
A takaice, an damke wani da ake zargi dangane da mummunan harbin nan da aka yi a wani dandalin saye da sayarwa a jihar Washington ta arewa maso yammacin Amurka, a cewar babban jami'in 'yan sandan Sintiri Saja Mark Francis a jiya Asabar ta kafar Twitter. Ba a yi wani ƙarin bayani ba nan take. Ya halaka mutane biyar, hudu mata da kuma wani namiji, da daren ranar Juma'a a harbe-harben na dandalin cinikayya na Kasake da ke Burlington mai tazarar kilomita 100 daga Seattle. Da yake jawabi a wurin bikin kaddamar da wata sabuwar cibiyar adanawa da baje kayan tarihin Amurka wadda za ta fi raja'a ga tarihin Amurkawa baƙaƙen fata, Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tarihin baƙaƙen fatan wani ginshiki ne na tarihin Amurkar kanta tun daga zamanin waɗanda suka kafa ƙasar.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.